نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت بركاته إن شاء الله تعالى أتكلم عن لتفنا البركة لتف أحكام الجنائز وبدعها وندا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني واللفا الله من أكين سركي يزكى مالا درهما idan ba a manta ba a wancan sati mun shigo cikin bayani game da bid'ul janaiz ma'ana bid'o'in da ake aikatawa a wajen abin da ya shafi jinaza mun karanta abu na farko shine qabla al-wafati abubuwan da ake yi wanda shari'a ba ta yarda da su ba kafin akai ga mutuwar yanzu inda zamu tashi shine ba'da al-wafati bayan mamaci ya riga ya rasu ransa ya koma ga Allah subhanahu wataala to akwai kudare ma'ana abubuwan da mutane suke kudarcewa a cikin zukatansu ko kuma abubuwan da suke furtawa da bakin su ko kuma su aikata da gaban su wanda dukkaninsu sun ci karo da abin da shari'a ta yi umarni da shi to waɗannan abubuwan shine mallan zai kawo mana insha Allah ta'ala mu ji su mallan ya ce ba'da al-wafati bayan mutuwa qaulu shi'a akwai maganar da shi'a suke yi cewa al-adami yunjisu bil mauti illa al-ma'suma wai dukkanin dan adam yana zama najasa da zarar ya mutu sai dai ma'sumi wanda wannan magana ta su daga ji magana ce ta shirme wacce ba ta da asali a addini annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya bayyana a cikin hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi cewa innal mu'mina la yanjus hakika mu'mini fa baya najasuwa to amma kaji su suka ce wai mutun yana mutuwa to shikenan ya zama najasa gaba ɗayan sa malai sallam ba kasa yace yani a immatu shi'a fa innahum yataqiduna fihim al-isma abinda suke nufi da sai dai ma'sumi wanda suke nufi da ma'sumi sune malaman su ko kuma limaman su na shi'a guda 12 waɗannan limamai nasu guda goma sha biyu na shi'a kowanne ɗaya daga cikinsu su ɗan shi'a suna da ƙuduri a cikin zuciyarsu cewa wannan limami nasu ma'sumi ne yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsare annabawa da manzanni daga sako shi ma haka yake suna da wannan ƙudurin a cikin zuciyarsu wasu daga ciki suna gani cewa ma limamansu sun san gaibu yadda Allah maɗaukakin sarki ya san gaibu to waɗannan limamai nasu su ma sun san gaibu suna da wannan ƙudurin a ciki wa shahidu da kuma shahidi shi ma jikinsa ba najasa bane wa man wajaba qatluhu da wanda ya wajaba a kashe shi yayi abin da ya kamata a kashe shi faghtasala kama a kashe shi sai je wanka qabla qatlihi kafin a kashe shi din faqutila li dhalika as-sababu bi ainihi sai a kashe shi saboda wannan dalilin da dama da za a kashe shi akan sa to idan aka kashe shi akan wannan dalilin to shi ma jikinsa bai zama najasa ba kun ga wannan magana ce da bata da asali a cikin addini kwata-kwata jikin gangan jikin mutum ko da a raye yake ko da a mace yake ba najasa bane a zancen da yafi inganci malai ce unzur al-hadith al-awwal fil mas'ala al-31 kalli ka duba hadisi na farko a cikin mas'ala 31 abu na bakwai ikhrajul ha'idi wan nufasa wal junub min indihi lokacin da mutum ya rasu to sai a fitar da matayen da suke da jinin al'ada da wanda suke jinin haihuwa da mutanen da suke da janaba daga wajen mamacin yana rasuwa sai a yi ko a ce to ƴan uwa duk mutumin da yake ya san akwai janaba a jikin shi ko macen da take ta san tana jinin al'ada ko jinin haihuwa to ta fita sai a kore su daga inda gawa mamacin take to wannan shi ma bid'a ce ba ta da asali a cikin addini saboda jinin al'adan mace da jinin haihuwanta da janaban mutum duk wannan abu ne da yake najasa ce ma'anawiya ba najasa ce hissiya ba saboda ka bata da alaka da tsayawa a kan gawan mutum ko yi masa addu'a ko abin da ya kama da haka. Abu na takwas, tarku shughli mimman hadara khuruj ruh almayyit hatta yamdi alayhi sab'ata ayyam. Barin wani sha'ani ko wani shagali da mutum yake nawaye da kullun daga cikin mutanen da suke a gaban su ruhin mamacin ya fita. Dan mutumin da yake a gaban sa mamaci ya rasu ko a hannunka ko kana ɗakin, to wannan mutumin da mamacin ya rasu a gaban sa suka ce wai shi yayi kwana bakwai baya wani sha'ani daga cikin sha'anin sa, baya fita baya zuwa ko ina, yana gida a zaune. Saboda me? Saboda a gaban sa mamaci ya rasu. To wannan shi ma bai da a ce ba shi da asali a cikin addini. Abu na tara, mala yace a duba al-madkhal ibn al-Hajj. Wannan magana ابن الحاج ليك هو تأسيل التفنس المدخل. اعتقاد بعضهم أن روح الميت وصدق جسكين سنة قدر تيجي ورممتي تحوم حول المكان الذي مات وينا كيوا يقوم ينا زاجيا وأندي موت. ما أنا جدا دممتي يا رسول تو أوانن جدا مت أرجع وستنا جدا بعد أوكي تبا توزي تلاوي في أجدا. هسيان أوكي جاوس أنكش كبري سنك مسي بيتا. Kun ga wannan kai tsaye ya cika da abubuwan da makaranta a baya. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa idan aka dauki ran mutum ina ake yi da ran sama. To amma kun ga wata bid'a ce suke cewa wai ransa yana nan yana kai kawo a tsakanin gidajen. Shi yasa za ku ga ana yin wasu abubuwa na rashin dacewa ko mu nan kasar mu ta Hausa akwai abubuwan da ake yi wanda i'tiqadi ne irin waɗannan abubuwa. Abu na goma, ibqa'u shum'ati 'inda al-mayyit laylat wafatihi hatta subha. Barin kandir a kunne a wajen gawar mamaci daren da ya mutu, misali ya mutu da daddare sai da safe za a kai shi, to sai a kunna kandira ko a kunna kandir sai a zagaye shi da su a bashi suna ci har sai safiya ta yi. I'tiqadin cewa ba a barin gawa a cikin duhu, saboda haka dole sai an kunna mata wani abu na fitila ko lantarki ko kandir. To wannan shi ma bid'a ne, ba shi da asali a cikin addini. A baggawa a duk inda ta samu kanta a cikin duhu ne ta samu abatta, a cikin hasiye ne ta samu akan abatta. Abu na 11, wad'u ghusnin akhdar fil ghurfati allati mata fiha. Sukan kariyo reshe na bishiya wanda yake kore bai bushe ba, sai a je a sa shi a cikin ɗakin da mamacin yake can gagawa gefe kuma ga wani katar reshen bishiya an aje amma kore. Wannan me suke nufi? Wallahu ta'ala alam. Maybe ko suna i'tiqadin tunda an ce ganyen bishiya yana tasbihi zai tasbihi lakin da yake kenan. To amma dai wannan ba shi da asali a cikin addini, wannan shi ma abu ne da yake bid'a ne. Abu na 12, qira'atul qur'an 'inda al-mayyit hatta yubashiru bi ghaslihi. Da zara an ce mamaci ya mutu, to shikenan sai a zo a raba qur'ani ai ta karantawa ba za a daina ba har sai an zo an fara wanke shi. Shi wannan bashi da asali a cikin addini. Wasu za ku ga za a ci gaba da karatun Qur'anin koda bayan an wanke shi, wasu koda bayan an sa masa linkafa ne, wasu ma ana tafiya da shi aka an dauke shi ga mutane da Qur'ani ana karantawa, wasu ana binne shi ana haƙa masa kabari suna karanta al-Qur'ani. To wannan duk bashi da asali wallahi a cikin addini, bid'a ne. Duk abinda yake bai zo a lokacin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbansa ba, to wannan abin bai kamata ya kasance addini kuma bayan su ba. Ina fata an fahimta. Saboda haka wannan ba daidai bane ƴan uwa. Ba karatun Qur'ani ne abinda bashi da kyau ba, a'a karanta shi a wannan lokacin da wani i'tiqadin abu ne mai kyau ko abinda ya kamata haka shine abinda bai dace ba. Abu na 13, shine taqlimu adhafiril mayyit, yanke farcinan mamaci. Wannan duk abu ne da mu muna yin shi. Da zarar mamaci ya mutu za ka ga an samu riza ko almakashi an zo an yanke masa faratansa, wa halqu anatihi, da aske masa gashin gabansa. Wannan duk bai zo a cikin shari'a. Malik sai ka duba cikin al-mudawwana lil Imam Malik, mudawwana ta Imam Malik, adan aka kawo wannan magana. Saboda haka cewa dole sai an aske mamaci kansa ko kuma an aske masa wasu gashi daga cikin hammata su ko gabansa, an yanke masa farcinansa, wannan bashi da asali a cikin addini, ba manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya shar'anta shi ba. abu na goma sha hudu idkhalul qutni fi dubrihi wa halqihi wa anfihi sanya auduga a cikin dubaran mamaci da kuma wuyansa da kuma hancinsa wannan shi ma dabba shi da asali ina fata an fahimta wannan shi ma kun ga abane da ake yin sa galibi idan mace mutu zaga an samu auduga an toshe masa duk wata kofa ma duk wata kofa a jikinsa ma toshewa ake a sa a kunnansa a sa a hancinsa a sa a dubararsa da sauransu to duk wanda ba shi da asali a cikin addini wancan lokacin da muke karatu a lokacin wankin gawa wani ya tambaya akan wannan to kun ga shi an zo wajen wannan ba shi da asali a cikin shari'a abu na 15 ja'alu turabi fi aynayil mayyit wal qawli inda zalika sanya kasa a zuba kasa a idan mamaci mamaci ya riga ya mutu amma sai abu da idan sa sai a dan zuba kasa haka shi wanda ya zuba kasan kuma sai wani zikiri na musamman sai ya ce wai la yamla'u ayna ibn adama illa at-turab wai babu abin da zai cika idan dan adam sai kasa shikenan kowa ya sa su wannan wannan wata bid'a ce da wata kasa ko wani wajen suke yi da mun ga mu nan ba mu san ta ba to amma dai ana yi malai ce wannan ka duba cikin littafin al-madakhal abu na 16 tarku ahli al-mayyit al-akl hatta yafragu min dafnihi ma a iyalan mamaci da zara an ce ya rasu to duk abin da ya shafi cin abinci wani abu na abinci a gidan ba za a ci shi ba kwata kwata ba za a ci abinci ba har sai an gama masa wanka an dauke shi an je an binne shi sannan kowa zai samu daman cin abinci mu fahimta ba wai abin da ya hana su cin abincin shagaltuwa da mutuwar dan uwansu ba a'a suna gani cewa cin abincin a lokacin haramun ne bayan mutum ya mutu yana cikin gida ba a je an binne shi ba dan mutumin da ya dau abinci ya mutu ya ci suna gani cewa haramun ne to wannan shine bid'a amma yanzu misali dan uwanka ya rasu ka shagaltu baka ci abinci ba sai daga je ka binne shi gida wannan ai ba wani abu bane amma itikadin abin a cikin ranka cewa idan ka ci abincin kai laifi to shine amma kana jin yunwa dan uwanka ya mutu shikenan kana cin abinci ne sai ka ci gaba da ci in ka gama sai ka je kai abin da zaka yi da shi a'a kafin a kai shi an gama masa wanka ana jira ka je ka ci abinci wannan duk babu laifi shari'a ba ta hana ba malai ce iltizamul buka'i hina al-ghaba wal 'asha wani gurin kuma irin tasibi da shine lazimtar kuka da dimantarsa amma kusan lokaci biyu bayan an gama abin da ake yi to duk lokacin da za a ci abincin safe shine al-ghada to sai an tsaya an yi kuka an koshi sannan sai a ci abinci sannan duk lokacin da za a ci abincin dare shine al-asha shi ma nan sai an tsaya an yi kuka sannan sai a ci abinci wai duk wannan ana yin sa ne saboda nuna alhini da bakin cikin rasuwa da wancan mamaci har sai an yi wasu kwanaki ana wani abubuwan sannan kuma sai a daina shikenan to kaga wannan shi yasa daman na gaya muku a baya cewa wasu abubuwan sai ku jima abubuwan dariya ne wasu kuma abubuwan mamaki kuma duk abubuwan da aka ambata babu abin da ba a yi a wasu bangarori na duniya kai nan da yawa wasu abubuwa baka san su ba iya wanda ake a garin ku su ka sani amma idan kana tafiye ka je nan za ka ga abubuwa kala-kala abu na 18 shaqqur rajul thawba 'ala al-abi wal akhi mutun zai yaga tufafin sa ya yaga rigarsa idan baban sa ya mutu ko dan uwansa haka kawai da zara an gaya masa cewa mahaifinsa ya mutu ko kuma ya gani a gaban sa ko dan uwansa to nan take zai kama rigar sa ya yaga ta wannan suna gani wani abu ne da ake neman kusancin Allah madaukakin sarki da shi malai ce gashi na huwa mazhabul imamiyya kama fi miftahil karama wannan mazhaba ce wani abu ne na musamman a cikin addinin Shi'a idan dan uwanka ya mutu ka yaga tufafinka wanda ku idan ba ku manta ba hadisin da muka yi ta karantawa a baya mun ji manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya name yaga tufafi ko dukan kunci ko yaga tufafi ko mutun ya rinka kira da irin kirayen jahiliya duk wannan ya wuce to amma kun ga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace babu kyau ya hana amma wasu mutane kuma suka dauko suka ce wani abu ne da ake neman kusancin Allah da shi a cikin addinin su to ko shakka babu kun ga wannan addini ai ya ci karo da addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abu na 19 malaiti al-huzn 'ala al-mayyit sanatan kamilatan shine za a yi ta bakin ciki akan mutuwar mamacin da ya mutu tsawon shekara guda la yahtabibu an-nisa mata ba za su yi kunshi ba fiha a cikin wannan shekarar bil hinna da lalle kwata-kwata mace ba ta lalle ba wala yalbisna thiyabil hisan sannan ba za su sanya kaya masu kyau ba duk wata riga ko wata atamfa ko wani leshi mai tsada mace ma ta samu za ta yi ta zama da kaya marasa kyau ba za ta yi kwalliya ba ba za ta yi duk wani abin da ya shafi kwalliya mace ba za ta yi shi ba a lokacin wala ya tahallaina ba za ta yi ado ba fa idan qadati sana idan shekara ta wuce ta yanke ma'ana an gama bakin cikin shekara kenan amilna ma ya ma ya'hadu minhunna min an-naqsh wal kitabati al-mamnu' fi ash-shari'i sai kuma su dawo su cigaba da aikata zane-zane da rubuce-rubuce irin wanda shari'a ta hana su a jikinsu ma'ana irin zane-zanen da mata suke yi na ado ko na kwalliya a jikinsu da sauransu irin wanda ma shari'a ba ta yarda shi ba sai su zo su rinka yin irin wannan abubuwa ya falna zalika hunna wa man iltazamna al-huzna ma'ahunna wa yusammuna zalika faqul huzn su mata yanda ƴan uwan nasu suka mutu da su da wanda suke tare da su wanda suke taya su bakin cikin duk za su aikata irin wannan zane-zanen a tsakanin su su yi kaza su yi kaza bayan sun gama gaba daya to wannan abin da suke yi na dawo da kulliya din suna kiransa da faqul huzn faqul huzn ma'ana wai kamar kace fita daga cikin bakin ciki yanzu rana ce ta fada daga cikin bakin ciki sai ayi biki a dafa abinci ayi zane-zane ayi kaza shikenan daga ranar kuma an daina wannan bakin ciki to wannan shi ba shi da alaka a cikin addinin musulunci ko matar mutumin da ta mutu wanda ita ce tafi kowanne mutum haƙƙi a kansa to cewa akai shari'a cewa ce ta yi zaman wata hudu da kwana goma kawai wata hudu da kwana goma kawai idan ta wuce haka ita ma ta saba Allah ko matarsa to bare kuma a kawo ƴan uwa da sauransu bare kuma abin haya ta fuka shekara guda wannan abin ne da ake yin sa a lokacin jahiliya Allah ma dukan sarki ya samu dace wannan magana ma lai ce ga duba cikin al-madkhal shi ma dai ibn al-hajj abin 20 إعفاء بعضهم عن لحيته حزنا أن على الميت تو wannan shi kuma wani nau'i ne shi ma daga cikin abubuwan da wasu bangare na kasashen musulmi suke yi domin nuna bakin cikin mutuwar su shine mutun sai ya cika gemun sa da kwata kwata ba shi da gemu baya aje gemu kwata kwata kullun da gemu ya fito zai aske shi sun daura kaunce da wanzami to amma kawai da zarar mamacin sa ya mutu shikenan sai ya bage mu sai ya tara gemu ya dugu zumzum haka shikenan sai ya bar shi idan ya tara shi ya tara shi gurgurdan yadda yake gani yayi bakin cikin ya ishe shi sai kuma sai ya je aske kuma shikenan to wannan shi ma kun ga wata bid'a ce ta musamman wacce bata da asali a cikin addini mala yace abu na 21 qalbu at-tanafisi was-sajajid wa taghyatul maraya wa furayat shine juya shimfudu ma'ana shimfada ta cikin daki ko leda ko carpet da zarar an ci mamaci ya mutu sai su a sauri sai a juya ta wani sashi daga cikin kasashen garuruwa Hausa ana yin irin wannan idan tabarma ce sai a juya ta gaban ta sai dawo baya idan carpet ne ma sai a juya shi gaban shi dawo baya da zarar an ci mamaci ya mutu kamin a fitar da shi daga gidan da kuma dardumomi sune as-sajada kenan su ma sai a juya su da kuma rufe a mudubai mudubi kuma sai a samu yanki ko wani kyalle sai a rufe shi ba za a bude shi ba wai saboda kada ita matar sa ta rinka ganin sa a cikin mudubin yana mata murmushi sai a samu abin da sai a rufe shi to kun gwanin duk ba shi da asali a cikin addini da kuma irin abin da ake nufi abin da ake kira da afurayat sune irin fitilu da ake sawa ko a masallatai ko a irin gidajen masu hali wasu fitilu ne wanda gwansu wanda ake rataye su a jikin fitila ɗaya sai ka samu guda goma ko guda ashirin a ciki ai mun gane irinsu ko yawa wanda za ka ga fitila ce guda ɗaya haka an ratiyo ta amma guda ɗaya sai ka samu ga sanin da yawa ga wannan a kusa da ita ga wannan haka a zagaye to ɗannan fitilun su ne ake ce musu afurayat ko irinsu duk sai a samu ƙyalle a rufe su to wannan shi ma duk ba shi da asali a cikin addinin musulunci mala ya ce abu na 22 tarkul intifa'i bima kana min alma'i fil baiti da zarar mamaci ya mutu to duk wani ruwa da yake cikin gidan a lokacin gaba ɗaya sai a daina amfani da shi ruwan da yake cikin duro ko wanda yake cikin buta ko wanda yake cikin indai akwai ruwa a gidan to babu wanda zai amfani da shi musamman wajen sha ba za a sha ba ko ai alula ko abin da ya kama da haka fil baiti a cikin gida fi zirin aw ghairihi ruwan da yake a cikin wani duro shine azzir ma'ana mazubin da ake zuba ruwa wanda yake babba sannan kuma bakin sa budadde ne mai girma shine azir saboda haka zaka iya cewa duro ko irin bottle roman nan da yake babba wanda ake zuba ruwa da yawa aw ghairihi ko wani sa wa yarawna annahu najasun suna gani cewa wannan ruwan da zaran mamaci ya rasu to ya zama najasa amfani da shi a lokacin bai halatta ba wa yu'alliluna dhalika suna kafa dalilin da yasa suka hana haka saboda bi anna ruhal mayyiti saboda ran mamaci idza tala'at idan ya kullo a gidan tunda dama an ce idan mamaci ya mutu ran sai yana kai kawo a gidan ko to lokacin da yake kai kawo kudin nan waye ghabasat fihi zai dulmai a cikin ruwa duk ruwan da yake cikin gidan ran mamaci saboda zafi yake ji a lokacin zai je ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan ya bata ruwa to amma haka ne ran mutun wanda yake musulmi shin najasa ne ran mutun musulmi najasa ne to saboda mai idan ya shiga cikin ruwa kuma ruwan ya bace zama najasa saboda Allah to saboda haka bashi da asali wannan maganar kwata-kwata a cikin addini ita ma wannan maganar ka duba cikin littafin al-madkhal abin 23 idza atasa ahaduhum ala at-ta'ami idan wani yayi atishawa akan abinci ana cikin cin abinci wani yayi atishawa yaquluna lahu kulluhum sai kaji wanda suke tare da shi gaba ɗaya kowa ya ce masa fulanan aw fulanatu sai ambaci sunan wani ko wata mimman yuhibbu min al-ahya'i bismihi sai ambaci sunan wani wanda shi mamacin yake so daga cikin rayayye sai sorry a faɗa sunansa wa yu'alliluna dhalika li alla yalhaqu bil mayyit wa suna kafa waje da dalili akan cewa abinda sai ake haka saboda shi wanda ya atisawa kada ya bi mamacin wai kada ya mutu nan take shi mai bi shi amma idan aka ambaci sunan wanda yake so to kun ga wanda yake so ai ba zai jawo shi stauta ba zai ce to zauna ka sai wajen rayuwa duniya sawasa abubuwan zamu ga akwai shirme a cikin su kwarai da gaske da zarar wani ya atishawa sai ambaci sunan wani wanda yake so misali matarsa sai a ce wance mai kuka ce masa ya rahmukallah sai ambaci sunan wance abu na 24 tarku aklil almuluhiyya wassamak muddati huznihim ala mayyitihim za a daina cin abinda ake cewa almuluhiyya wani ganye ne wanda sukan dafa shi su ci shi haka kamar yadda muka dafa zogala a ci shi haka to su ma akan dafa shi a ci shi wani lokaci kuma su dafa shi da nama ban san sunan shi da Hausa ba gaskiya amma dai ganye ne to suke suna haramtawa kansu cin shi gaba daya wasamak da duk wani abin da ya shafi kifi ba za su ci naman kifi ba muddatu huznihim gurgudan kwanakin da za su share suna yin bakin suna nuna bakin cikin su alama yitim game da mamacin su abin na 25 tarku akulil luhumi wal mi'laqil mashwiya wal kubba za su daina cin duk wani nama za su haramta kansu cin nama saboda nama abu ne da yake nuna cewa akwai jin daɗi da annashuwa lokacin da ake cin sa to yanzu kuma wani lokacin bakin ciki ne saboda haka ba za a ci nama ba wal mi'laqil mashwiya da irin naman da ake gasa shi a rataye shi shine al mi'laqil mashwiya shi ma wannan duk ba za su ci ba wal kubba al kubba kuma shine naman da akan daka shi ayi masa kamar dambun nama sannan sai a dashi da fulawa ko wani gari haka sai a tura shi sannan kuma sai a gasa shi ko a soya shi shine suke ci masa al kubba shi ma duk suna kaga dai abubuwan daɗi ne to duk suna hana kansu cin irin waɗannan abubuwa saboda me saboda kwanakin bakin ciki ne bai kamata a rinka yin abubuwa na morewa da gwangwajewa ba abu na 26 qaulul mutasawwifa fadin wani sashi daga cikin malaman sufayi da suke cewa man baka ala halikin wanda duk yayi kuka akan wani wanda ya halaka dan mutumin da ya mutu sai kai masa kuka suka ce to kharaja an tariqi ahli al-ma'arif to shi wannan wanda ya kukan fa ya sani ya fita daga cikin hanyar in suka ce al-ma'arif suna nufin masana Allah kenan masana Allah suke nufi kenan ma'ana ya fita daga cikin hanyar masana Allah to wannan me yake nufi tunda a baya mun karanta hadisi da dama da yake bayani akan cewa kuka wa mamaci ba shi da kyau to tunda sun ce wanda ya kuka ya fita daga cikin hanyar masana ai kamata a yaba musu to amma abinda malam yasa ya kawo wannan abin da suke nufi su kukan kowane iri kun san kuka akwai wanda shari'a ta yadda kai akwai wanda shari'a ba ta yadda kai ba akwai wanda shi kansa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da aka yi masa rasuwa yayi irin sa shine kukan da mutun zai fito da hawaye kawai ba tare da yayi ihu ko magaganu ba wannan shine kukan da shari'a ba ta hana shi ba amma kukan da mutun zai rinka ihu yana kiran sunan wani yana tubuwa a ƙasa yana yaga tufafin sa yana dukan kansa wannan haramun addinin musulunci yana to su gaba ɗaya sai suka kudin gowar suka ce kowane irin kuka to shi yasa wannan magana ta zama to bid'a ba wai wancan kukan da aka hana bane kuma ya dawo daidai ba abinda malaka yake so ya kawo mana ba kenan wannan magana ta samu Allah ya dauko ta ne a cikin littafin Talbis Iblis Ibn al-Jawzi abu na 27 tarku fiyabil mayyiti biduni ghasli za a kyale tufafin mamaci ba tare da an wanke shi ba illa al-yawmi al-thalith har zuwa kwana uku bi za'mi anna dhalika yaruddu anhu adhab al-qabr dariya cewar wai hakan zai sa a tunkuɗe masa azabar kabari duk tufafin da mamaciyar mutu ya bari to ko dai ba za a wanke ba ko dai ba za a wanke ba me yasa suka ce a bar tufafin mamaci ba a wanke shi ba tsawon kwana uku to hakan zai sa Allah madaukakin sarki ya yaye masa azabar kabari a sauƙaƙa masa ita wannan ita ma bata da asali a cikin shari'a ka duba cikin al-madkhal na ibn al-hajj abin 27 na 8 qawlu ba'dhum fadin wani sashi daga cikin su da suke cewa inna man mata yawmul juma'a aw lailatul juma'a wanda ya mutu ranar juma'a ko kuma daren juma'a yakunu lahu azabul qabri sa'atan wai za a yi masa azabar kabari na dan tsawon wani lokaci wata sa'a wahidatan guda daya thumma yunqata anhu al'azabu wa la ya'udu ila yawmil qiyamah sannan kuma da an masa wannan azabar ta tsawon sa'a daya sai a yanke masa wannan azaba kuma azaba ba ta ƙara dawo masa ba zuwa ran tashin kiyama to wannan shi ma bashi da asali a cikin shari'a hakahu Sheikh Ali al-Qari fi sharh al-fiqh al-akbar abana 29 qawlun akhar wani zance ne daban da suke cewa al-mu'minu al-asi mu'mini da yake mai sabo wanda yake sabawa Allah yunqatu anhu azab al-qabr za a yanke masa azabar kabari yawmul juma'ati ranar juma'a wa lailatul juma'a da kuma daren juma'a wala ya'udu ila yawmil qiyamati wannan azabar ba za ta ƙara dawowa a gare shi ba zuwa ranar tashin kiyama abu na 30 al-i'lanu an wafatil mayyiti man'a al-mana'ir ma'ana yayi kuwa da sanarwa game da mutuwar mamaci akan hasumiyoyi a hawa hasumiyoyin masallaci ko waje mai tsayi a rika sanar da wana fa ya mutu wannan amin ya bayani su a baya ko shine abin da ake kira an-na'yu ma'ana ba da labarin mutuwar mace wannan ya riga ya gabata a wancan lokaci da mun ji cewa bid'a ne baya halitta abu na ƙarshe na 31 qauluhum inda ikhbari ahadin bil wafa shine lokacin da wani zai baka labarin mutuwar wani sai ya ce maka al-fatihatu ala ruhi fulani a karantawa ran wani surat al-fatiha ma'ana kamar abinda ake idan aka yi abu sai a rada baki a ce bisirul fatiha shikenan sai a karanta alhamdulillahi rabbil alamin zuwa karshe da mutum yazo zai baka labarin mutuwar wani sai ya ce maka to a karantawa fatiha a kan ran wani shikenan sai a rada baki sai a karanta sannan sai ya baka labarin mutuwa wannan shi ba shi da asali a cikin addini bid'a ce mallai ce unzurul mas'ala ar-rabi'a wa 20 kadu mas'ala ta 24 akwai ƙarin bayani game da wannan insha Allah ta'ala anan zamu dakata gobe zamu tashi ghasl al-mayyit abinda ya shafi wankan mamaci abubuwan da ake yi wanda ba su dace ba abinda ya shafi wankan mamaci abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh